Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masalaro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya na yau Talata, shi daga watan Yuli shekarar 2021. Baba Yaku Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga kanun labarai.
Yau Talata ne dai hukumar sufurin jirage ta Rasha ta ce an samu baragudan jirgin da yake dauke da mutane 28 wanda ya bace a yankin Kamchatka a kudancin kasar. A yau Talata ne Jamus ta rage takunkumin tafiya kan Birtaniya da kuma wasu kasashen Turai guda hudu wanda ta kakaba saboda kullowar nau'in Delta ta COVID-19 mai saurin yaduwa. An tuhumi waɗansu mutane tara a Hong Kong da zargin ayyukan ta'addanci bayan da aka kama su suna kokarin hada bama-bamai a gida.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji tsokacin da wani jami'in gwamnatin Ghana ya mana akan ballar sabuwar nau'in coronavirus ta Delta mai saurin yaɗo, wanda tuni ya ce an dakile ta.
Gwamnati ne shiryacce ce da dauki dukkan matakai da ya kamata. Ko me ya kullu ko yanzu Nigeria ce da babban fito duniya, to gwamnati ta ne ta ma shirya kan wannan abu.
Majalisar Dokokin Kano ta yi karin haske dangane da matakinta na dakatar da shugaban hukumar karban korafin jama'a da yaki da rashawa ta jihar Kano, Barista Bahuyi Magaji.
Majalisar take da horumi akan duk abin da yake, amma a cikin dokar sama ta ce idan majalisar tana bincike, bai sai bincike ba. Za mu gani to ya tafi ya huta wata guda, kwamitin mai je ya bincika ya san me ye dalili.
Bayan haka za ku ji fashin baki da Farfesa Abubai na Maiwa na Jami'ar Yofa a ƙasar Senegal ya mana akan yadda 'yan siyasa a ƙasashe bakar fatan Afirka suke yi wa amanar talaka rikon sakai dan kashi. Muna kuma dauke da shirin nomatishin arziki da Baballe zai gabatar muku. To sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraron ku kai ko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. A yau Talata ne dai hukumar sufurin jirage ta Rasha ta ce an samu baragudan jirgin da yake dauke da mutane 28 wanda ya bace a yankin Kamchatka a kudancin kasar. Masu kula da zirga-zirgan jiragen sama sun daina jin duriyar karamin jirgin kiran AN-26 da ya tashi daga garin Petropavlovsk Kamchatski kan hanyar shi ta zuwa Falana. Hukumar sufurin jiragen ta ce an samu baragudan jirgin ne kimanin tazarar kilomita 5 daga filin jirgin saman inda ya kamata a ce ya sauka. A yau Talata ne Jamus ta rage takunkumin tafiya kan Birtaniya da kuma wasu kasashen Turai guda hudu wanda ta kakaba saboda kullowar nau'in Delta ta COVID-19 mai saurin yaduwa. Cibiyar Robert Koch hukumar lafiya ta Jamus ta ce an cire kasashen Birtaniya da Portugal, Russia, India da kuma Nepal daga rukuni masu babban hadari game da nau'in cutar coronavirus mai yaduwa cikin iska zuwa yankuna waɗanda cutar ta shafa. Wannan canjin yana nufin matafiya daga waɗannan ƙasashe za su iya kaucewa killace kai na dole idan sun ba da shaidar sun yi allurar rigakafin COVID-19. Yayin da waɗanda ba su yi rigakafi ba za su killace kansu na tsawon kwana 10. Za a rage zaman killace kai zuwa kwana 5 idan sakamakon gwajin ya nuna mutum bai ɗauke da cutar. Firaminista Boris Johnson ya sanar a ranar Litinin cewa gwamnati tana shirin kawo ƙarshen kullen baya-bayan nan a ranar 19 ga watan Yuli, duk da karuwar nau'in cutar coronavirus mai yaduwa ta sama. Bayan da gwamnati ta kasa cimma burinta game da kaiwa wani matsayi na rigakafin corona kafin zagayowar ranar samun 'yanci, yau Talata shugaba Biden zai sake kira ga waɗanda ba a yi wa rigakafin ba da su karɓi alluran domin kare kansu da kuma wasu daga cutar corona, musamman wannan sabon nau'i na corona da ya zama abin damuwa. Ana sa ran Biden zai yi wannan jawabi ne a fadar White House dangane da shirin rigakafin COVID-19 da nuna damuwa kan karuwar nau'in Delta da ke ƙara yaduwa a faɗin ƙasar. Gwamnatin Biden ta so cimma burin ganin kashi 70% na manya a Amurka sun karɓi rigakafin alluran COVID-19 kafin 4 ga watan Yuli. Cibiyar kula da cututtuka da kuma rigakafi ta Amurka CDC ta ce a ranar Juma'a kashi 67 cikin 100 sun karbi allurar farko na COVID-19, kashi 47 cikin 100 kuma sun karbi duka alluran biyu. Shugaban ya bayyana cewa an samu nasara a taron murnar zagayowar ranar yanci a yammacin ranar Lahadi a fadar White House, inda shi da mai ɗakin sa Jill Biden suka samu damar gaisawa da mutane 1,000 da aka gayyata, da suka hada da ma'aikatan agajin gaggawa da ma'aikata masu mahimmanci da kuma ma'aikatan tsaro.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su, a makon da ya gabata ne gwamnatin Ghana ta sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Delta mai saurin yaɗo da aka fara gano ta a India, inda tuni mahukunta suka ce sun yi kokarin shawo kan lamarin. Dr. Yunusa Usman Muhammad, masanin kiwon lafiya ne kuma mai baiwa mataimakin shugaban kasa shawara, ya mana ƙarin haske akan matakan da gwamnatin ke ɗauka, yana mai cewa
wannan abu ya zo haka hankalin kowa na tashi, sai abubuwan da ke gudana kan a wasu kasashe, a nan kuma da hankali ne kowa ya yi jefa ma ma'aikata na kiwon lafiya, da kuma haka mutane sun ba da shawara a ƙara taimakawa wurin tsaro saboda waɗanda ke shigowa, tunda yawancin abubuwan da ake samu ana samu shi ne ga waɗanda ke shigowa, da wannan shi ne ainihin abin da yake. Amma dai ba wanda ya ji ya ɗauke shi da wasa, hankali tashi yake, saboda abu ne da yake in ya shigo ba a san da shi ba sai ya iya yaɗu, to ya yaɗu kuma tashin hankali ya zo ke.
To jin bullen wannan nau'in corona na Delta, akwai wani ƙarin matakai da gwamnati ta ɗauka?
Insha Allah, irin matakan da gwamnati ta ɗauka game da irin abubuwan da ke gudana kan haka ne ya sa an ka gano wasu da ke shigowa cikin ƙasa ake dakule su, kamar wannan da ya bayyana. To saboda tsauraran matakai da gwamnati ta ɗauka wurin shiga da fita na ƙasa da baki ɗaya sama da ƙasa da ruwa, to waɗannan duka an kyautata na'urori na yin binciken masu shigowa gari da masu fita. Ai, koronan da baki ɗaya matakai an ka ɗauka na ƙasa ga baki ɗaya yadda al'amarin yake tafiya kenan, to kan haka ne ake iya a gano wani abu da watakila ba a so. To shi yasa yadda al'amarin yake, gwamnati ne shirye take da ɗauki dukkan matattakin da ya kamata, ko me ya bullo, ko yanzu wani variant daban ma ya fito duniya, to gwamnati ta nemi ita ma ta shirya kan wannan abin, da sa koyaushe gwamnati shirye take da ɗauki matattaki. Sauran abin da ya saura ya saura ga mutan gari, to accept kamar wannan abu lalle akwai shi ya kamata mutum ya kiyaye, abin da ya saura kenan.
To ya batun matakan da hukuma gwamnati take ɗauka na batun kariya, yanda zaka duba wasu wurare suka ga kaman ana taruka amma an manta da batun takunkumi da sauransu, in zaka ga masu takunkumi zaka ga wato manya kadai ne masu fadaji, amma talakawa sun saki wannan batu na kare kansu da kuma kare saura. Menene ko kuma wani irin matakai gwamnati ke ɗauka na ƙarfafa wannan matakan kariya?
Shi wannan abu da ke faruwa game da matakai na kariya, gwamnati kullum waɗanda an kaɗi biya nan nauyin kula da wannan al'amari suna ƙoƙarin yi ma mutane gargaɗi kullum cewa wannan abu tabbatacce ne kowa ya kiyaye. To amma hali na ɗan adam, mutum yana ji ana cewa abin haka ne, akwai waɗanda har yanzu ba su yadda kan akwai ba, za su nuna maka cewa abin duk ƙarya ake yi, gwamnati kawai ke neman ta karɓan kuɗin yana ci.
Dr. Yunus Usman Muhammad kenan, masanin kiwon lafiya kuma mashawarcin mataimakin shugaban ƙasa. Yanzu kuma ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
An tuhumi waɗansu mutane 9 a Hong Kong da zargin ayyukan ta'addanci bayan da aka kama su suna ƙoƙarin haɗa bama-bamai a gida. 'Yan sanda sun bayyana yau Talata cewa an kama mutanen da suka hada da maza 5 da mata 9, 'yan tsakanin shekaru 15 zuwa 39 da suke kiran kansu jaruman kwarai jiya Litinin. 6 daga cikin 'yan kungiyar daliban makarantar sakandare ne. Babban superintendent 'yan sanda Steve Lee na sabuwar rundunar tsaron birnin Hong Kong ya ce kungiyar tana kokarin hada bama-bamai ne da wani sinadari mai hatsarin gaske a wani daki da suka kebe a gidajen kwanan dalibai. Lee ya ce kungiyar tana shirin dasa bama-bamai ne a wurare daban-daban na birnin Hong Kong da suka hada da hanyoyin karkashin kasa da tashoshin jiragen kasa da kotuna da kuma wuraren tara shara. Yace 'yan sanda sun kuma kwace tsabar kuɗi dalar Amurka 11,000 suka kuma toshe ajiyar banki ta kuɗi da ya kai dala 80,000 da suke kyautata zaton yana da alaka da ayyukan ta'addanci. An kuma kwace waɗansu kayayyaki da suka hada da tsarin gudanar da aikin su da kuma shirin barin birnin bisa ga cewar hukumomi. Yanayin kudancin Florida ya fara muni yayin da guguwar Elsa take nufar jihar yau Talata da yasa aka ƙara sa ido kan yiwuwar fuskantar guguwa da iska mai ƙarfi a jihar da ke yammacin Amurka. Bisa ga cewar cibiyar kula da guguwa mai ƙarfi ta Amurka, banda guguwa mai ƙarfi da ruwan sama, cibiyar da ke a Miami ta ce akwai yiwuwar fuskantar iska mai tsanani da za ta yi barazana ga rayukan al'umma da kuma haifar da ambaliyar ruwa. An akarar da al'umma kan yiwuwar fuskantar ruwan sama mai tafe da guguwa mai ƙarfi daga Egmont Key da ke gabashin tekun Florida zuwa tekun St. Hatchie. Ana kyautata zaton samun ruwan sama kama daga tsakanin inci 3 zuwa 5 da adadin shi zai iya kaiwa inci 8 zuwa 10 Laraba a fadin jihar baki daya. Jiya Litinin, gwamnan jihar Ron DeSantis ya fadada dokar taɓaci da aka kafa a jihar zuwa kananan hukumomi da dama a jihar da ake kyautata zaton guguwar za ta shafa, yayin da shugaban Amurka Joe Biden ya amince a kafa dokar taɓaci a jihar kafin saukar ruwan.
To madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar dokokin jihar Kano ta yi karin haske dangane da matakinta na dakatar da shugaban hukumar karɓar korafin jama'a da yaƙi da rashawa ta jihar Kano Barista Muhyi Magaji. Sai dai masana dokokin ƙasa a Najeriya sun yi tsokaci dangane da guguwar dakatarwa ke tafiya da kujerun shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kusan makonni biyu kenan takaddama tukunnar kai tsakanin ofishin babban akawunkuɗi na jihar Kano da dakataccen shugaban hukumar yaƙi da rashawar Barista Muhyi Magaji, bayan da ya ki amincewa da wani sabon jami'in mai kula da hadadar kuɗaɗe da ofishin akawunkuɗin ya tura hukumar. Akan ta sanya babban akawun ya mika takardar korafi ga zauren majalisar dokoki, kuma a Litinin ɗin nan majalisar ta yi muhawara a kan batun tare da umartar Barista Muhyi Magaji ya za kuɗa daga kujerarsa domin gudanar da bincike, kamar yadda Honorable Labaran Abdul, shugaban masu rinjaye na majalisar, ke cewa.
Ai shi doka ce ta section 28 ta financial management ba akanta janar dama ya tura dukan akantan su zuwa kowace ma'aikata don mu tabbatar masa da adalci. Shi zama kace to ya tafi ya huta wata guda, kwamitin ne je ya bincika ya san meye dalili, kuma yana tabbatar wa duniya cewa zamu yi masa adalci, kuma za a kira shi ma ya faɗi dalilin sa da yasa yake yin aikiri shi.
Me yasa ba ku ce da gwamnati da kansa tunda shi ya nada shi ya dakatar da shi ba za ku bincike?
Ai ita kanta anti-corruption kashi 70 daga na dokar tana karkashin majalisar dokokin jihar Kano. Daka majalisar take da hurumi akan duk abin da yake, amma a cikin dokar sama tace idan majalisar tana bincike bai sai bincike ba. Kamata a ce da mun duk shekara a dokar sa da aka yi masa a ce duk shekara yana kawo majalisar rahoto akan abin da yake aiwatarwa, bai taba ba majalisar dokoki rahoto ko sau daya a shekara shidan nan.
Kenan dama shi mai laifi ne a wurin majalisa?
A bashi da wani laifi a majalisa, tana majalisa ba ta kama shi da wancan laifin ba, da wannan laifin ya taso.
Hanya ko sigar dakatarwa domin bincike na neman zama al'adar kawar da shugabannin hukumomin gwamnati daga mukamansu a Najeriya, ciki kuwa hadda na yaki da rashawa. Alal misali shugaban hukumar EFCC na farko da na hudu, wato Nuhur Bado da Ibrahim Mago, Dr. Nasiru Adamu Ali Hussein ya yi fashin baki game da daukar matakin dakatarwa ta fuskar shari'a.
Ba lalle bane a ce wai doka ce take da matsala,
amma abinda za a fahimta shine duk mutumin da aka bashi mukami akwai wanda ya bashi mukami kuma duka ba za ta taba sasa kai ba haka ba tare da tace idan an ba mutum mukami kuma ga wani da wani za su duba abin da kike cika balansa sun kenan kuma ba za ka ce kuma babu matsala irin ta mu ta Najeriya ba to amma kaga in ka lura misali su wa kansu kuma wadanda ake bawa shugabanci wannan al'amura wani sai sukan wuce maka idarawa amma in ba cin haka ba sai ka ce wayannan mukami suna da wuyar rikewa domin saboda halin shugabanci to amma abin da kike so ka sani akan harka ta dakatar da mutum suspension kenan ko a shekarar da wuce 2020 kotun daukar kara wacce take kan akwai shari'a da aka yi tsakanin professor Haruna Abdul Kaita da kuma Federal University Youth amma governing council ta kara jaddada cewa dakatar da mutum yayin bincike suka ce kotun koli ta faɗa ta kara faɗa wannan wani abu ne da ya kamata ma a dinga yin sa idan har abu ya tashi domin saboda ai adalci kuma abin da suke cewa shine ya kasance an tabbatar da adalci idan an bi sawu an ga mutum nan ba shi da fami da shi kan aiki sa
abin jira je a gani shine ko dakatarwar da aka yi wa barista Muhi Magaji za ta yi daidai da irin ta Malam Nuhur Bado da Ibrahim Magu ko kuma aka san haka Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton Farfesa Abube na Maiwa shehu malami ne a Jami'ar Diouf a ƙasar Senegal ya ce kasashen Afirka da kyakkyawar makoma musamman idan 'yan siyasa na zamani suka shuɗe to akwai yiwuwar masu biyo baya za su kwatanta adalci wurin rikon amanar talaka kamar yadda muke gani a ƙasashe da suka ci gaba to sai dai cewa yake
eh muna tahiyar hamainiya ne amma ba da riga tabbata ko kasashe mayya-mayya na Turai da sauransu su ma haka suka kwaro tahiya ce wanda ya zama to ba ta gaugawa ba ce da sannu-sannu ne ake gini wato idan ka zo ka aza tubale na daya sai ka bari har ya bushe sannan ka sake dora wani haka gina take to gina kasa ma kamar haka ne wato a sannu-sannu da tahiyar hawainiya mutane gaugawa ce suke akwai zamanin da za ya zo muna da rai ba mu da rai amma zamanin za ya zo inda za mu hau tafarkin demokarasiya na gaske da gaske inda ya zamanto duka irin ababen da yau muke Allah wanda da shi sai ka ga ya wanke sam-sam-sam tun ba yanzu da ya zamanto ba kasashe waɗansu sun fara nunawa yanzu al'umma sun fara ganewa da cewa da katinsu na zaɓe ko da yake akwai magudi katin suna zaɓe abu ne mai muhimmanci yanzu mutane da yawa sun gane cewa da ka gani idan aka zo kawai sai amma mutum barazana sai ya kada kuri'a aka zo ta kai inda ake sayan kuri'a to akwai zamanin da za a zo na taɓa ji Sulaiman Itama dan masani na Kano yana faɗi ya ce akwai zamanin da za ka zo da kuɗin na kamar a ce maka to ba a so ma bancin akwai zamanin da za a karɓewa kuma ba a yi abin da kake son ba to za a zo lokacin da nan nahiyar mu ta Afirka ko da yake mutane da ba su yi karatu ba nan nahiyar mu ta Afirka za a samu mutane waɗanda ya zamanto in suka taso su kawai sun bi ta hanyar gaskiya ne sai ka zo da kayanka a ce maka ba a so wuce da kayanka ko ko maimakon ma ka zo ka ba mu shi ka je ka gina ƙasa da shi wato fahimta ne za a zo wa da sannu-sannu kamar yadda na faɗi takin hawainiya ne
to kana ganin an kusa wannan lokaci koko a don saboda ganin yadda su manyan 'yan siyasa ba su mai da hankali wurin inganta ilimi wanda mutane za su iya su yi tunanin da ya kamata har a kai ga wannan matsayi wanda idan ɗan siyasa ya ba daidai ba jama'a za su fito su nuna mai lallai ba za mu goyi bayanka ba saboda rashin gaskiya da rashin adalcinka
wato a yanzu shugabannin namu wata shimfiɗa ce shimfiɗar nan idan ya zamanto ta wuce wata sabuwar shimfiɗa ta hau to abin za a sauya wannan shimfiɗa wadda take ikon mu yanzu shimfiɗa ce wadda ya zamanto wato sun taso ne a cikin milkin kama karya sun taso ne a cikin milkin handama da sauransu wato suna kwaikwayon abin da da su suke nan suna hange wato ko da suka shiga suna adawa ma wato su ne suke su kai ga gidauniyar domin su amfani kansu to wannan gurbin za ya wucewa wani sabon gurbi idan ya zo shi dole ilatilar za a yi aiki da ka'idoji na demokarasiya kuma hawa yau da ka'idoji na shan ƙasa cikin adalci
a gaida Farfesa Abube na Maiwa na Jami'ar Diouf a ƙasar Senegal har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma da dai da kiyaba
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu, kan wani kudurin doka da ya gabatar da ya tsallake karatu na uku. Kudurin da zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman wacce za ta kula da harkokin noma a ƙasar, kama daga ba manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. Madina Dauda ta fara da tambayarsa kamar haka.
Wani abu da ke da muhimmanci a harkar noma shine batun iri. A wasu ƙasashe, saboda ingancin iri, zaka tarar cewa nomansu yana haɓaka sosai, kuma ana samun ribar nomar. Ban sani ba, wannan gidauniyar za ta yi la'akari da wannan?
Wannan rigima na maganar iri ba lallai sai mara gidauniyar nan ba. Ai, akwai hukumar kula da iri na kowane irin abin da ake noma a Najeriya. A Turanci suna kiran shi National Seed Council, kuma suna karkashin ma'aikatan akan noma ne, kuma committee ina ke dinin abin da suke yi. To anan kawo yanzu ba a samun isassun iri a lokacin da ya kamata a samu, saboda karanci na kafofin samun irin da muke maganin nan. Idan ana son manomi ya huta kuma ya samu biyan bukata wurin abin da ya shuka, biyan bukata ranar girbi, to dole sai an samu iri mai nagarta. Ko me yake son a shuka? Irin da zama mai nagarta. To samuwan iri mai nagarta a kasar nan ba sauki ke da shi ba. Su hukuma na samun ingancin iri da babu manoma ba su da halin su samu iri da zai ishi ainihin manoman kasar nan. Haka da ruri wanda dawa yake nema, irin dawa yake nema, irin waken suya wani ke nema, irin rogo wani ke nema, irin masara wani ke nema, irin shinkafa wani ke nema, irin alkama wani ke nema. To ainihin wannan ma'aikatan ko wannan hukuma na samuwar iri a Najeriya, ƙarfinta da wadatan aikin bai kai na samuwar iri da Najeriya take manoma da suke bukata ba. Saboda haka sai suka samu 'yan kasuwa masu zaman kansu, aka ba su lasin ko aka ba su rajista da sun su yi. To yin wannan yana da kyau, amma kuma samun aiki da dokoki da ka'idodi za su ba da iri mai nagarta, to nan kuma ake samun matsala. To iyaka muna tsawatarwa ne da gurgudu, ana kuma bi ana binciken abubuwan da ake faruwa. Inda aka je kuka, muna gaya wa su hukuman, wani ma da samu damuwa yana gaya wa hukuman. Misali, ni kaina na sayi waken soya, iri na waken soya daga wani kamfanin a Zaria, iri guda ne oda aka kawo mini iri na yawa da yawa kun saya. Shikenan da aka shuka a mankar sama ga an san kawo mini waken soya iri uku, iri daban-daban uku a gonata. Na kira su zo sun gani, su ji za su dawo. Ni ma kenan wallahi ta da har yau ba su dawo ba, har yau ba su dawo ba. To ni an haka bari kuma manomi da ke karkara wanda bai da gatan ni nake da shi, misali to saboda haka akwai damuwa a wurin samuwar iri mai nagarta. Amma ba duka ka tarka lalace ba, akwai wurin da kira ina suna dan fafakawa, suna dan kokartawa, ba samu irin da ya gurgudu hali, amma da sauran da aka ba.
Wani babban kalubale da ke addabar manoma shine na tsaro, musamman a wannan lokaci. To ka yadda ai sulhu?
Je ai ba ka ji ba. Ai matsalan shi ne an bar jaki ne a dokan teki, tancan fil azal hancin zaren muka saki. To amma masu wanda abin ya dogara gare su, ga Allah da gare su, suna abin da Allah ya sauke musu yi. Amma idan aka samu rashin jituwa ya kai halin da muke ciki, to fa samun zama daidai gwargwadon abin da ya kamata na amfani da hankali, to kada mu yi saurin guje mashi. Domin idan kana abu ya kici ya kici ya ce magani daga ciwo ya ke magani duk magani ya ke warke ba, to yana neman rai ne. To wani abu an yi ba shekara ɗaya ba, ba shekaru biyu ba shekaru uku ba hudu ba ba biyar ba ana wannan buguda ku kullun sai kara ana ci abin ke yi to ina ganin kila a debiwa suke kawo shawaran a samu zama a yi sulhu wasu da mutane ne wa irin shaida na ina da su ba su nauyin amincewa da shawaran suka bayar sannan gwamnati haƙƙin gwamnati ne tace ita ta kuma ta yadda ba kuma shi mai daki shi ne ruwa wanda ke gwamnatin jiha ko ke shugaban kasa ya fi kowa mu sani ko ya kamata ko mu sani damuwan abin da muke ciki to saboda haka ba zan iya cewa ya fito ga dangana ce ya zai zama sai sulhu ba to amma fa ai tunani akai shawara ne wanda yake kada yi wasu shawaran kawai fa ai tunani akai
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sanata Abdullahi Adamu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai Jun Ladas Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla a gaida Muhammad Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email sakonmu na farko na cewa salam VOA Hausa hakika sace sacen mutane da kashe kashe mutane da ba san hawa ba ba san sauka ba a jihar Kaduna abin yayi yawa gwamnati kuma ta kasa daukar matakan kawo karshe dan haka muna addu'ar Allah subhanahu wataala yayi mana maganin su daga kawo mai ruwa Bajuga da Sale Muhammad Isa Bajuga sako na gaba ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria yace salam VOA Hausa maganganun da gwamnatin Kudu suke yi wajen taron da suka gudanar na dole ne ayi amfani da mulkin karba karba kuma dole ne bayan shugaba Buhari ya gama wa'adin mulkin sa shugabancin Najeriya ya koma Kudu a gaskiya wannan magana abin tarda Allah wadai ne domin a mulkin demokradiyya babu dole dole sai mulkin soja sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Riyau yace mun ji gwamna Nasiru El Rufai na Kaduna yace zai cire ɗansa daga makarantar gwamnati saboda kar a sace shi wato yana nufin su talakawa su ci gaba da tura ƴaƴansu ana sacewa kenan koko yana nufin a Najeriya ran wani yafi wani ne Allah ya kyauta kuma ya ji kanmu ba don mun mutu ba amin sako daga ba ya fito ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Riyau da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Riyau suka ce VOA Hausa zancen da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai yayi cewa ya cire dan shi Ahmed daga makarantar gwamnati saboda yan fashin daji na kokarin sace shi ko kadan bai zo mana da mamaki ba domin daman mu talakawan Najeriya mun dade da sani cewa Allah ne kadai ke son kura ba masu awaki ba dan haka mu dai fatan mu shine Allah kai mu shekarar 2023 lafiya domin mu ga yanda kowane shugaba zai girbi abin da ya shuka sai kuma sako daga Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara yace salam murya Amurka hakikar sata jami'an kiwon lafiya da jarirai a garin Zariha a jihar Kaduna wannan tsantsan rashin imani ne da fatan Allah ya kubutar da su cikin sauki da salama sako da karshe ina cewa assalamu alaikum VOA Hausa ci gaba da tabarbarewar tsaro a kullu a ƙasar ta Najeriya wani babban abin tashin hankali ne muna fatan Allah ya tausaya mana ya kawo mana karshen waɗannan miyagu da suka hana mu sakat da dukkanin matsaloli da suka yi wa ƙasar nan daurin butar malam amin daga Haruna Bodain Kaibo jihar Jigawa Najeriya to madalla yanzu ko Hanifa ce ta dawo da takaitattun labaran duniya
mutane tara a Hong Kong da zargin ayyukan ta'addanci bayan da aka kama su suna kokarin hada bama-bamai a gida. Yan sanda sun bayyana yau Talata cewa an kama mutanen da suka hada da maza biyar da mata tara yan tsakanin shekaru 15 zuwa 39 da suke kira kansu jaruman kwarai a jiya Litinin. Shida daga cikin yan kungiyar daliban makarantar sakandare ne. Babban superintendent yan sanda Steve Lee na sabuwar rundunar tsaron birnin Hong Kong ya ce kungiyar tana kokarin hada bama-bamai ne da wani sinadari mai hatsarin gaske a wani daki da suka kebe a gidajen kwanan dalibai.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariyar sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lenders Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya sai mun hadu a cikin shirinmu na dare salamu alaikum